wannan masallaci mai albarka masallaci mai yati daga wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya wanda insha Allah in ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a karshen babi na 120 daidai karshen hadisi na 310 yau zamu tashi a farkon babi na 121 farkon hadisi na 311 wanda kuma wannan shine darasin mu na 46 a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda daya da kuma wani abu da ke da alaka da karatun mu na satin da ya wuce a wannan ya rubuta tambaya dangane da ita ma wannan tambaya da mun sha amsawa sallar juma'a idan mutum ya zo masallacin juma'a ya samu an dago daga ruku'u a raka'a ta biyu ko ana sujjada ko ana zaman tahiya me ya kamata mutum ya yi kuma shin raka'a biyu zai yi ko kuma sallar azhar zai yi to na farko ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya zo masallaci ya samu imam a duk halin da yake kai ma haka zaka yi zaka yi kabbara ne ka shiga wannan sallar ina fata an gane akwai wanda suka zo masallaci ana zaman tahiyya su koma gefe in sun gane tahiyyan karshe ne suna jira ayi sallama sai su fara sabon sallah wanda kuskure ne matukar ka zo ba ayi sallama ba ka samu jami'in nan da ake ciki ne ka samu cikakken jami'i kawai abinda baka samu ba baka samu raka'a ko dai ba amma in kai kabbara ka zauna aka gama tahiyya aka yi sallama idan ka miƙe ka samu jami'i za ka kawo abinda baka samu bane ba a sauran salloli kenan idan kuma sallan juma'a ce matukar ka zo an dago daga ruku'u na biyu to nan juma'an ta kubuce maka amma za ka yi kabbara kuma ka shiga idan aka yi sallama za ka miƙe ne ka kawo raka'a hudu na sallan azhar ina fata an gane baka samu juma'a ba ka samu azhar a cikin jami'i amma juma'a kan an gama daga an dago daga ruku'u a raka'a ta biyu ina fata an fahimci wannan abin da kyau wannan shine hukunci na taba jin wani malami da ya ce wa idan ka zo matukar ba ya sallama ba in ka kabbara ka zauna ka samu juma'a in ka tashi za ka yi raka'a biyu ne kai sallama wannan fatawar kuskure ce ni ban ma san wani malami da ya wannan magana ba a cikin littattafai shi ma a kwashe-kwashen shi ya kwaso amma ba magana ba ne na malaman ilimi wallahu ta'ala ala wa alam Allahumma amin sai karatun mu na wancan sati a kamar da na sha fada duk karatun da muke idan muka gama na kan bi karatun gaba daya musamman audio na Shehu Zaman sai na saurare shi gaba daya to akwai abubuwa guda biyu da na fada ranan har na ba professor Talle Malaifi an samu tuttube har shi bai magana ba na san ba zai magana ba akwai wajen sunan mahaifiyar Zubair ibn al-Awwam sunanta Safiya ne ba Hafsa ba nace Hafsa tuntuben harshe ne Safiyatu binti Abi Talib ita da mahaifin manzon Allah alaihi salatu wassalam da su Abbas da su Hamza dukkan su mahaifinsu daya da su Abu Talib baban Sayyidina Ali an gane ko to Safiya ce binti Abdul Muttalib bin Hashim saboda haka ita ce ita gwaggon manzon Allah ne yasa Zubairu da Annabi suna dan goggo ne da dan kawo an gane ko amma a wajen Khadija kuma shi da yake a wurinta saboda mahaifin shi Awwam bin Khuwailid al-Asadi da nana Khadija ainihin mahaifinsa daya shi yasa nace Zubairu matsayin shi biyu ne a wurin Annabi dangane da alakan mahaifiyarsa shi kanin Annabi ne dangane da alakan shi da matar Annabi kuma shi da yake a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam abu guda uku ne ma ba biyu ba sanan na uku akwai Abbas bin Abdul Muttalib da nake magana kan nana Fatima sai da ce baffanta shi kakanta ne shi babban manzon Allah ne ina fata an gane wannan shi ma na ji shi a cikin karatun shi Abbas babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk da shi da annabi kusan tsaran juna suke amma dai kanin ainihin kanin Abdullahi ne shi yasa ma da aka tambaye Abbas aka ce kai da annabi waye babba aka ce da kai da annabi waye babba sai ce huwa akbaru minni wa ana aqdamuhu ila dunya yace annabi ne babba amma na riga shi zuwa duniya kaga ladabi ko radiyallahu anhu sahabbai ko da sun girme annabi a shekaru ba sa cewa su ne babba akan shi a sai dai na riga shi zuwa duniya amma fa shine babba kun ga yadda ake girmama annabi kenan ba da rawa da kida da waka ba da hauka da shirme wannan shine cikakken biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abbas kamar yadda na faɗa kakan na Fatima ne ba babanta bane ba abu na uku da shi ma naji a cikin karatu akwai da muke magana Asim bin Abi Najid al-Kufi daga cikin malaman qira'a wajen lissafa malaman shi na faɗi akwai Zir bin Hubaysh wanda shine wasila tsakanin shi da Abdullahi dan Mas'ud akwai Abu Abdurrahman As-Sulami shine wasila tsakanin shi da Ali bin Abi Talib to sai race Abdurrahman bin Sulaiman kaga suna akwai kamanceceniya Abu Abdurrahman As-Sulami kina ce Abdurrahman bin Sulaiman wannan ma na ji shi a cikin ainihin karatu sannan daga malaman nashi akwai Abu Amr akwai su Ubaydullah bin Utba da ire-iren su ne a cikin daliban shi kuma nace akwai Shu'ba bin Ayyash sannan akwai waye Malawal akwai Abu Amr Al-Basri akwai Hafs wanda shi aka fi sani haka ne ko yau wa Al-Kufi a takaice da waɗannan suna abubuwa guda uku da naji a tun wancan satin dama yana da niyyar magana akan su sai kuma ne turo min da audio turin dan moti shi magana abu da yayi to na ƙara sun kai guda uku wallahu ta'ala ala wa alam Allahumma amin kamar da na faɗa za mu tashi kan hadisi na 311 farkon babi na 121 billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah babu ma jaa fi waqtin nufasa babin da ke magana akan lokacin da mai jinin biki za ta zauna ainihin tana jiran ta samu sarki ai babu ma jaa fi waqtin annufasa ai adadin kwana nawa ya kamata ta yi wa ila ayi muddatin kam tajlisu wa tamkusu la tusalli wa la tasum ita mai jinin biki shine jinin aihuwa kenan al-khariju ad-damul kharij aqiba al-wulada to anan sai malami suka tattauna abubuwa kamar haka abu na farko malaman da suka ce kwana 40 za ta yi abu na biyu malaman da suka ce kwana 50 abu na uku malaman da suka ce kwana 60 wannan fa suna nufin mafi yawan kwanaki kenan amma koda bayan kwana 1 da aihuwa ta samu tsarki za ta fara ibada kun fahimci abin da kyau ba ana nufin idan mace ta aihu ba za ta ibada ba sai ta yi kwana 40 ba haka ake nufi ba matukar jini na zuwa bai tsaya ba babu komi a kanta jinin aihuwa ne har ai kwana 40 akwai wanda suka ce kwana 50 akwai wanda suka ce kwana 60 amma zancen da yafi karfin dalili shine maganar kwana 40 an gane ko shi yasa koda mai ahalari yake cewa idan mace ta aihu sai jini ya tsaya mata walau bi lahzatin koda da sakan ɗaya ne taga jinin ya dauke babu shi ya halatta ta fara sallah shi bashi da karancin kwanaki amma abinda ake magana mafi yawan kwanakin shi shine kada haura kwana 40 to idan akai kwana 40 jini bai tsaya ba ya za a yi sai wasu malamai suka ce sai ta duba taga jinin ya dace da kwanakin da take al'ada asali kafin ta aihu abu na biyu ko kuma ta kalli jinin yayi kama da jinin al'ada suka ce in babu wannan ta kaddara jinin rashin lafiya ne kun fahimci na abin da kyau Imam Malik yana fatawa da kwana 60 shi zaka dinga ganin cikin littafin mu tun daga alari har abin da ya gaba cewa adadin kwanakin biki shine kwana 60 na yauman to amma na Imam Malik a ƙarshen rayuwar shi ya sauka aka wannan fatawa yace kawai mata su ne shehunan wannan abin shi ya daina magana akan yace kawai a barwa mata lamarin su yawa to a takaice dai wannan shine abin da zamu karanta insha Allah qala haddathana ahmad ibn yunus qala akhbarana zuhair ahmad ibn yunus shine waye yawa أرمى ما شاء الله. قال أخبرنا زهير زهير أكو ابن معاوية أكو ابن حرب وأنا ابن معاوية. قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وأنا أبي سهل سننش كثير بن زياد زام مسمنش عقبا بس يكون ربوتا با. عن أبي سهل عن مستة الأزدية كنا عن أم سلمة قالت daga ummu salam Allah kara mata yadda tace kanatin nufasa'u masu jinin biki sun kasance suna annufasa jami'i ne ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama taqa'udu ba'da nifasiha suna zama bayan aihuwansu 40 yawman har kwana 40 aw 40 laylatan duk abu ɗaya ne ko kace yawman ko laila duk abu guda ɗaya ne laraba suna amfani da shi ko kace yini 40 ko dare 40 abinda dai ake nufi awa 24 wa kunna to wannan shine abinda malamai suka kafa hujja da shi tace suna zama har tsawon kwana 40 me take nufi tana nufin ba sa ibada idan jini bai tsaya ba kenan har kwana 40 inji ummu salama sai tace wa kunna natali ala wujuhina alwarsa mun kasance muna shafa alwars a fuskar mu menene alwars alwars wata ciyawa ce da ake ainihin kawo ta daga Yaman sukan dandaka ne haka su shafa a fuska yana sa fuska ya fari bayan kamar minti 30 sai a wanke sai tace to muna shafa alwars a fuskar mu yani abinda take nufi min alkalaf saboda kalaf menene kalaf fararen mutane suna da wani abu idan mutun ya wahala sai kaga wani digo-digon baki da wani jaji-jaji haka a fuskar shi bakaƙe kun huta bamu da shi ko ba haka ba to wannan kalaf din idan saboda wahalan aihuwa da wahalan jego da wane ne sai ga wasu mata fuskar su yayi wannan abu shine alkalaf to sai su shafa wannan alwaras din suna wanke fuska da shi dan ya batar da wannan abu sai ga fuskar su yayi fari tas yayi haske ba bilicin yake ba fa yau gyara fuska yake yi قال حدثنا الحسن بن يحيى حسن بن يحيى ابو داود كدي في الحديث شي قال اخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد كثير بن زياد انا شينا ابو سهل ا كان ورن ina fata kun gane shi yasa nace kar ku rubuta an abi sahalin dinnan anan shine kasir bin ziyad duk mutun ɗaya ne qala haddathani al-azdiya yace al-azdiya ta bani labari wace ce azdiya yani musata ita ce musa a can hadisi na mu karanta an musata an ummi salamata wannan musata din ita ce kuma azdiya a nan wurin yasa ake ce mata musatul azdiya qala tace hajjatu nayi aikin haji kaga hajjatu fi'li wa fa'il ne ko fi'li mudari ne mabani ala sukuni littisalihi bi ta'il fa'il haka ne ko wata'u damirun muttasilun fa dakhaltu ala ummi salamata ko damiru fa'il muttasil an ala ummi salamata da nazo aikin haji sai na shiga wurin ummu salama ita ma ta zo aikin haji kenan sai na kai mata ziyara da na kai mata ziyara fa qala sai na ci ya ummal mu'minina ya ke uwar mummunai inna samura tabn jundubin tace samura dan jundub sahabi ne Allah kara masa yadda ya amurun nisaa yana umurtan mata shi samura bin jundub ku rike wannan sahabin annabi ne alaihi salatu wassalam yana yau mata fatawa shine ya amurun nisaa ya umurtan su dame ya qadina salatal mahidi chami al'ada da dinga biyan ainihin sallah to shi me jinin al'ada tana biyan sallah baba ibrahim mata biya ko to sai ga sahabi samara ta dan jindub yana fatawa duk wacce ta al'ada ta biya sallah tsawon kwanakin da baki sallah in kin gama kin samu tsarki kira mu wannan sallah yanda za kira mu azumi haka za kira mu sallah inji waye inji samura bin jindub to ita wannan matan tana ta jin wannan fatawa abun na damunta bata ga wanda za ta tambaya ba sai ta zo aikin haji tana zuwa aikin haji sai ta tafi wurin ummu salama ta shiga wurinta. Ummu Salama kuma wace ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam? Kaga ta zo jindin magani kenan ko? Faqalat, sai ta ce, ya ummal mu'minina, ya ke uwar mummunai, kaga ta bata wani matsayi, ya ke matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inna samura tabna jundubin ya amurun nisa'a ya qadina salatul mahidi. Faqalat ummu Salama, sai ummu Salama ta ce, la ya qadina, masu al'ada ba sa biyan sallah, ta ce la ya qadina, ba za su biya sallah ba. Kanatil mar'atu, ta ce mace mata sun kasance, min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, daga matan annabi sallallahu alaihi wasallama, ta ka'udu fin nifasi 40 yau lailatan, suna zama a cikin majinin nifasi, jinin biki kwana 40 ba sa sallah. La ya'muruha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi qada'i salatin nifas, amma annabi baya umurtan su da sura masalla wanda suka ajiye a cikin kwanakin ainihin biki. To nan ku kalli wani abu, ita Musa me take tambaya? Biyan sallar masu al'ada, haka ne ko ba haka ba? Ummu Salma ta tashi ba da amsa, amsa me ta bata? Jinin nifasi. Na jinin me kace? Jinin biki, jinin nifas. Ita tana tambayan jinin al'ada ne. Ummu Salama sai ta bata amsa da maganar jinin biki. Ta amsa mata tambayan ta. Saboda me ta amsa? Ba abu dai bane ba. Ta ina ya zama amsa biyu? Na? To ina amsan tambayan da ta yi? A'a, cewa ta yi, ku ji amsan da kyau. Ta ce, kanatil mar'atu, ta ce la ya qadina, ba za su biya sallah ba. Ta ai ana buƙatan hujja. Kun gane magana? Hujja shine aya ko hadisi? To sai ta kawo hujja, dalili na na rushe maganan Samurat bin Jundub da yake ta mata masu al'ada su biya sallah. Ta ce ga hujja na, kanatil mar'atu min nisa'in nabiyyi, mace ta kasance daga cikin matan annabi alaihi salatu wassalam, ta ka'udu fin nifas, tana zama a kwanakin biki 40 lailatan, kwana 40. La ya'muruha an-nabiyyu bi qada'i salatin nifas alaihi salatu wassalam, amma annabi baya umurtan su da sura masallan da suka ajiye a cikin kwanakin nifas. Yawwa, bata bata amsan da ta tambaya, bata bata ba a zahiri. In kuma ta bayar kawo wuri, abinda malamai suka ce duk ba za ku taba gano amsan ba, ku haƙura kawai, sai dai ku ɓata mana lokaci. Abinda malamai duka suka ce bata bada amsan abinda aka tambaye ta ba a zahiri, amma a fakaice kuma ta bada amsa. A fakaicen ne ko kasa gano ina ne? Sai suka ce hanyar da ta bata amsa shine jinin al'ada yakan zo dubata, haka ne ko ba haka ba? Ana yawan yin shi akai akai, shi kuma jinin nifasi sai ai shekaru ma ba ai ba, tunda sai an aihu, wata sai ta shekara uku bata aihu ba, yana faruwa ne bayan shekaru. To idan har wanda baya faruwa sai bayan shekaru ba ci arama ba, ina ga wanda yake faruwa akai akai, shi ya kamata makar arama. Kun fanci abin da ake nufi? Suka ce hanyar da ta bi ta bata amsa kenan, wato ta bi wata hanya ne ta amsa wannan kuma ta ƙara mata wani abu. Ai jinin al'ada ana yin shi duk wata wata, yana da wahala a ce ai tarama waɗannan sallolin. Ga wanda ma sai bayan shekaru yake faruwa an yafe, ina ga wanda yake yawan faruwa akai akai? Ya fita ko? To inda amsan take kenan, in ba wannan amsan ka bayar ba, sai dai kai ta dibi-dibi. Ka'ida ka bada amsa yanda malamai suka rubuta, wanda suka kawo hadisin. Sannan suka ce akwai wani mushkila na biyu anan. Sai ta ce kanatil mar'atu min nisa'in nabi, mace ta kasance daga cikin matan annabi. Sai suka ce a matan annabi babu wacce ta aihu a lokacin da Ummu Salama aka aure ta. kun gane maganar da kyau Ummu Salama tana cikin matan da Annabi ya aura karshe a Madina to tunda ta zo har Annabi ya rasu ba ai aihuwa a gidan shi ba to ina wannan hujjan ko zai shiga kamu ba ku gane maganar ba dan ta ce kanatil maratu min nisa'in nabi sai aka ce abinda take rufi ba matan Annabi na aure ba matan da suka yi imani da Annabi matan sahabbai take gini kun gane ko shi yasa duk wanda ya imani da Annabi yana cikin ahlul baiti rasulullahi na imani ahlul baiti da makala biyu ne akwai ahlul baiti na dangantaka na jini akwai ahlul baiti kuma na imani da Annabi ina fata an gane ke yasa kike ta ummati ummati ina fata an gane qala muhammadun ya'ni ibn hatim wasmuha musatu tukuna ummu busa imamu abu daud yake cewa a muhammad ibn hatim yace ita wannan musatu din ainihin ana mata inkiya da ummu busa kawa karin bayani ne akan sunayen waɗanda suke cikin rijalu sanadi kamar yadda na faɗa dangane da sabanin da malami suka yi akan kwanakin jinin al'ada malai yake cewa qala aktharu ahlul ilmi mafi yawan malaman ilimi kalu suka ci la tada'u salata ba'da arba'ina wa huwa qawlu aktharul fuqaha'i cewan mace wacce take jinin biki ba za ta bar sallah ba har sai bayan kwana 40 wannan shine maganar mafi yawan fuqaha'u sai ce bihi qala sufyan ats-tsauri wa ibn al-mubarak wa shafi'iyyu wa ahmad wa ishaqa wannan shine maganar duk waɗannan malamai da aka lissafa wa yurwa an al-hasan al-basri imamu hasan kuma sai ya ce tada'u salata 50 yawman da ta iya zauna har kwana 50 in jini bai tsaya ba wa yurwa an atabina abi rabah wa sha'bi 60 yawman shi kuma yace kwana 60 wa malik da imamu malik qultu sai nace inji azimul abadi ba ni ba fa yawwa qultu din wani ne yace sai nace shine ainihin azimul abadi yace was sahihu zance mafi inganci daga maganganun nan gaba daya min hadhil mazahibi daga maganan waɗannan mazhabobi guda uku da waɗanda suka ce biki kwana 40 ne nifasi kenan da wanda suka ce kwana 50 da wanda suka ce kwana 60 wa aqwa dalilan wanda yafi karfin dalili huwa anna akthara muddatin nifasi 40 yawman mafi tsayin kwanakin jinin biki kwana 40 ne wala hadda li aqallihi amma bashi da iyaka kuma wajen karancin kwanaki amma mafi yawa kwana 40 ne ce wannan babban hujjan su magana Ummu Salama dan ta ce taqaudu ala ahdi rasulillahi dole annabi ya sani kenan mata tsayin zaman da suke kwana 40 ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kwana 40 yayi jini bai tsaya ba ya za a yi muka ci abubuwa ne guda biyu abu na farko ta duba jinin yayi kama da jinin al'ada ko kuma ya dace da lokacin da al'adan ta yake zuwa a normal time dinta in ba wannan ba sai ta kaddara jinin rashin lafiya ne kawai ta fara sallah ya zama jinin istihaza ina jin karafin ya fita ko yawa wannan ba bukatun sai ka buga waya kana tambaya in ya faru a gidanka ka samu amsa ko Allahumma amin kawai sai ka fara fatawa Allahumma amin babul iktisali min al-hayd mun gama da matsalan jini gaba ɗaya kenan yau na qala abu daud kasir ibn ziyad shi wancan kasir ibn ziyad abu sahl kunyatuhu abu sahl yace alkunyarsa shine abu sahl babul iktisali min al-hayd babin da ke magana akan wanka dangane da al'ada qala haddathana muhammad ibn amr ar-razi qala haddathana salamatu ya'd min al-fadl wannan salamatu ibn al-fadl suna ce mishi saduqun kathirul khata'i yawa mai gaskiya ne amma yana yawan kuskure irin wanda haddansu bata da karfi din nan ba kuskure na ganganci ba bi ma'ana bashi da karfin hadda kenan shine kathirul khata'i qala akhbarana muhammad aram aka san kathirul khata'i do aramomi sun sani kaga idan mutum na tilawa yana bata ai ba da gangan yake ba ko sai a ce haddan ne bata da karfi to shi ma wurin hadisi yana samun wannan matsala قال محمد بن قال حد اخبرنا محمد بن اسحاق عن سليمان بن صهيم عن اميه بنت ابي الصلت an imra'atin min bani khifarin qad samma hali yace an karbo daga umayyatu bintu abi salt wannan hadisin bai inganta ba ku ja layi akan shi in ana ku ansa da'if ku kara tabbatar da haka ne da'ifi ne hadisin akwai rauni a cikin sanadin shi saboda dalilai kamar haka na farko muhammad ibn ishaq yana cikin mudallisin ya kawo shi kuma yace an سليمان بن سهيم بيتي بقال حدثنا سليمان اي كنت انا ادورا كو يوا ابو نبيو ايتا wannan umayyah bint abi salt suka ce majahula ce malaman hadisi ba su santa ba majahulatun la tu'raf kuma a cikin kutubu sita kam abu dawud ka ne fitar da hadisin ta wannan dalilai suna daga cikin dalilan da yasa malame suka rusa sanadin wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam al-Baihaqi duk sun rawaito wannan hadisi amma hadisi ne da'if an imra'atin min bani gifarin daga wata mata daga cikin banu gifar ita wannan matan ba ambaci sunanta ba an ce sunanta ita ce Laila matar Abu Dharr gifari kun san wannan sahabin ai ko to aka ce wannan matan matarsa ce ta makida ma ka'idan malaman hadisi rashin sanin sunan sahabi mace ne ko namiji baya shafar ingancin hadisi in dai sahabi ne yawa kad samma hali yace ta fada min sunanta amma shi dai bai fada ba kalar tace ita wannan matar kenan ardafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala haqibati rahlihi tace annabi ya goya ni akan jakan abun hawan shi idan dabba abun hawa raqumi ne ko doki kasa akwai wani abu da ake mishi kaman haudaci kasa haudaci larabci ne shi ma idan misali zaka ga wajen zama kaman na mutum biyu ina fata kun gane asalin mai abun gashi yana nan zai iko goye wani abayin shi ba tare da ko suna mannuwa ba haka ake yin abu sirri ne amma mai kaman dauka mutum biyu akwai alhaudaci kuma shi kaman rumfa yake daga indiyawa suna yawan yin wannan abu a dawakai ne kwa giwaye wannan ana dauko amare a ciki alhauda cikin shi kuma wannan zaka kaman daki to tace muna tafiya an je yaki ne a tafiya ko a dawowa Khaibar sai kasance ita tana da ƙananan shekaru to annabi sai tausaya mata tana tafiya a kafa sai ce ta hau kan wannan abu na farko ku sani na farko shi annabi alaihi assalatu wassalam babu harancin ya kadaita da mace a tare da shi kun fahimci wannan abin da kyau shi babu harancin kadaita da mace a tsakanin su da shi saboda me na masumi ne bari in ga muku wani abu da za ku yi mamaki game da annabi alaihi salatu wassalam annabi yusuf me ya jefa shi a cikin rigima har ya je prison mata ne amma asali menene ya kosin abu kafin sharri din kyawun shi shine amsa ai kyawun shi ne jefa shi a cikin rigima kyawun shi yasa matan sarkin tace tana son shi haka ne ko ba haka ba to wannan bai zama babban rikici ba sai da aka gayyaci mata gidan suna yankan lemo suka dinga yanke hannayensu saboda suna kallon shi na wucewa basu ma san sun yanke ba kuma suka ce hasha lillahi ma haza bashara suka ce subhanallahi wannan fa ba mutum bane in haza illa malakun karim wani wani mala'ika ne mai daraja wa mala'ikan ma karimun to kaga kyawun shi jefa shi a cikin rigima haka ne ko ba haka ba ya zama duk gari kawai gidajen aure an shiga matsala kowace mace kawai shi take so kaga ya rike da gari kenan ka zo gidan matar ka ba ta son ka tara su annabi yusuf kula zaune lafiya kaga ya rike ta ma gida to wannan kyawun nashi da jefa shi a cikin wannan rigima to rabin kyan annabi aka bashi kun kwance wannan abin da kyau an bashi rabin kyawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan hadisi ya tabbata annabi yace babu wani annabin da Allah ya aiko mumuna duk annabin da Allah ya aiko kyakkyawa ne sai yace to annabin ku yafi su kyau gaba ɗayan su annabawa shi yasa aka ce a cikin hadisin Tirmizi aka dauki kyau aka raba biyu aka ba al'umma rabi duka aka raba mutane da 'yan Afirka da ƴan Asiya da Turawa da Larabawa da Indiyawa kowa da kowa a cikin wannan rabin aka raba duk duniya sai aka ba Annabi Yusuf rabi to dama kyan guda biyu ne wannan guda ɗayan kuma aka ba Annabi shi kadai sai zama munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasim yace hatta wajen kyawun shi ma ba masa shirka ba shi kadai aka ba shi to amma me yasa shi mata ba su mishi wannan abun ba yanda aka yi Annabi Yusuf dan shi ya ninka Annabi Yusuf a kyau aka ce to da Allah ya bashi wannan kyawu sai ya sa masa almuhaba shine kurjini babu macen da ta isa ta ce tana son shi da fasikanci bata isa ba inda yake shedan ma ba zai zo wurin ba ita matar shedan ba zai taba zuwa kusa da ita ba Annabi Yusuf ba bashi wannan abun ba kun fahimci wannan abun da kyau shi yana da kyawu kuma yana da kurjini sai sa hatta sahabbai akwai lokacin da ba sa iya hada ido da shi suna satan kallon shi ne yasa wani yake cewa haƙiƙanin kamannin Annabi yanda yake cikakke ba su iya fada gaba ɗaya ba ina fata an gane yace wa kaifa tudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi wai kama a mafarki so ganshi yazo ya wuce kawai to abinda nake so na ce shine Annabi babu haramci in ya kade ta da mace wannan kususiyan sa ne shi ba haramun bane ba saboda amfanin ka wannan abun hadisin da zamu karanta dan an ce Annabi ya goya ta a bayan Abu Hawash kuma ba muharraman shi bane ba shi yana da wannan damar kun fahimci wannan abin da kyau kana sai ta ce fa wallahi na rantsa da Allah in jita lam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila subhi tace haka aka ci gaba da tafiya Annabi bai tsaya ba har sai lokacin sallar asuba an kwana ana tafiya kenan da aka tsaya inda za a huta ko inda za a yi sallah fa ana kha Annabi sai durkusar da raƙumin shi mun karanta hadisin shafan kofi hadisin Mujirata bin Shu'ba yace fa ana kharahilatahu sai durkusar da raƙumin shi to da ya durkusar da raƙuman tace wa nazaltu sai na sauka an haqibati rahlihi daga wannan inda aka ainihin goya ne din tace fa idza biha damun minni sai ga jini ya bata inda na zauna kuma minni daga gare ni tace jini ya bata wurin da nake zaune tace minni to sai ce ta fakanat awwalu haidati hituha farkon haila da ne a rayuwa na kenan bata taba al'ada ba sai a wannan lokaci a wannan lokacin al'ada ya zo mata kenan to da yarinya ce a lokacin ta balaga kenan ko qalat tace faqabbtu ila an-naqati wastahayitu tace sai kunya ya kama ni sai naje kaman jikin raƙumin irin haka mutum ya rufe idon shi kaman da kunya ya kama yaro ya jingina a bango yace ya rufe fuskar shi to irin abin da tayi a jikin raƙuman kenan tace falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma bi da annabi ya ga abin da ke tattare da ni na damuwa wa ra'ad dama sai ga wannan jinin qala sai yace malaki me ya faru me ke damunki la'allaki nafisti yace halan dai ko al'ada kike yi da ya ga wannan jinin kenan yace al'ada kike yi qultu na'am nace eh to wannan hadisin zai mai da mu hadisin baya suka ce ummu salama a can da ta magana annifas da aka mata tambayin al'ada sai wasu malamai suka ce a larabci al'ada na daukan hukuncin ainihin nifas a can al'ada take nufi suka ce dan annabi ya ce nafisti ai ba yana nufin aihuwa ce ba an gane ko yace halandi al'ada ta kuma sai amfani da kalman annifas kun fanci karatun da kyau ko qultu na'am sai nace kwarai al'ada ne zo min qala sai yace fa aslihi min nafsiki kaman to ki gyara kanki bi mana ki je ki wanka ki kuma gyara kanki thumma khuzi ina annin ma'i sannan ki samu ruwa a cikin wani kwarya fatrahi fihi milhan sai ki zuba gishiri a cikin wannan ruwan thumma ghsili ma asaba alhaqibata min ad-dami sai ki wanke wannan wurin da kika zauna inda jini din ya bata da wannan ruwan gishiri din thumma udi limarkabiki sannan ki koma kan abun hawan ki zauna tunda ke ba za ki sallah ba ina thumma udi sannan sai ki koma limarkabiki ainihin ki hau abun hawan ki قالت تتي فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر دا النبي يبود خيبر أكتنا سرع يجن خيبر كي ننكو جوا خيبر ورينة دي يهودا واسكي زوني أبا بيسو كفارو أكتنا أكا يكيسو تو دا أكا يكيسو إمام علي بن أبي طالب شيجا ورنشوان ننياكي وانا موفر أهدو بن جمعا يوكو تتي دا أكا سامونا سرع خيبر ردخلنا من الفيء alfai'u shine dukiyar ganima na yaki menene bambancin alfai'u da alganimatu yawa alganima wanda aka yaki aka samu ganima ba ganimar zanga zanga ba babu ganima a zanga zanga an gane ku yawa yawa alfai'u kuma abinda aka samu ba ai yaki ba an je sai kafuran suka gudu shine alfayu to tace da aka je aka samu na yau to in aka samu alfayu ka'idar shi waɗanda suka je yakin ba su da iko da shi dan ba ai yakin ba yanzu shugaba shike da ikon me ya kamata ai da shi kun gane ko wanda idan ganima ne kuma waɗanda suka je yaki suna da rabo a ciki in an zo rabawa amma idan faiku ne ba dole sai an ba wanda babu abin da aka yakin ba ai ba shugaba ne zai decide me zai da wannan ganima to tace da aka samu fai'u ganiman da ba ai yaki ba radakhalana annabi sai ba mu wani abu a ciki in an ce radakhalahu ya bashi wani abu wanda ba mai yawa ba yau an dan san mana shukran shine radakhalana annabi ya dan san mana min alfai'i daga dukiyar nan na ganiman khaybar wanda aka same shi ba ta hanyar yaki ba kala sai tace wa kanat ta kasance ita wannan matar la tatahharu min haidatin illa ja'ala fi tuhuriha milhan babu wani tsarki da zata in ta al'ada in zata wanke kayan ta sai ta zuba wannan gishirin a cikin ruwa ya zama sunnan ta kenan an gane ko wa awsab bihi an tuj'ala fi ghusliha hina matat kuma ta bada wasiya idan ta mutu ma za a mata wankan gawa a zuba gishiri a cikin ruwa malama mai baro take nan kaga duk wannan lissafi ba annabi ne yace ta yi ba shi kawai da annabi yace mata alaihi salatu wassalam ki zuba gishiri a cikin ruwa ki wanke wannan wurin ke zama komin ta kawai gishiri ne sunna sake nan yau wace ta hadin ta ne wannan to dama muka ce hadisin ainihin sanadin shi yana da rauni wanda dukkanin malaman hadisi ba su da sabani akan haka kala haddathana usman bin abi shayba قال حدثنا سلام بن سليم سلام بن سليم شين ابو الاحوص يوانشي اشهر ده ابو الاحوص اما سننه سلام بن سليم عن ابراهيم بن مهاجر ده ابراهيم بن مهاجر ابراهيم بن مهاجر بخاري به في الحديث شبا اما مسلم ابو داود ترمذي النسائي بن ماجه سن في الحديث شي معلمي سكه سبب من بخاري به في الحديث شبا سبب متكلم فيه اكو مغنغنن معلمي اكن شي wasu malami suna ganin da'ifi ne wasu malami suna ganin ainihin hasan ne za a iya karban hadisin shi daga cikin malaman da suke ganin da'ifi ne laysa bil qawi akwai imam an-nasa'i akwai imam abu hatim akwai yahya ibn ma'in daga cikin jigajigan malamai waɗanda kuma suke ganin za a karbi hadisin shi akwai abdurrahman bin mahdi daga sufyan as-sauri akwai imam ahmad ibn hanbal sannan akwai bayan imam akwai abu daud shi kanshi yana da wannan ra'ayi kuma akwai imam muslim to suna ganin la ba'sa bihi shi yasa muslim ya bi wannan ya fidda hadisin shi an safiyata binti shayba daga safiya yar shayba Allah kara mata yadda an aisha ta qalat dakhala asma'u ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tace asma'u ta shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace ce asma'un nan bintu waye bintu Abi Bakarin ba ita bace ba sunanta Asma'u bintu Yazid al-Ansariya Asma'u bintu Yazid bin Miskin al-Ansariya duk da wasu malabe sun ce Asma'u bintu Shaklin amma magana ta biyu nan tafi karfi magana ta farko kai saboda Dr. Ibrahim bin Abdul Karim Sallum naga akan wannan ya tafi ce Asma'u ce bintu Yazid al-Ansariya to ta shigo wurin annabi faqala tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah
kaifa taq tasilu ihdana kaga haka mata suke shiga wurin annabi kai tsaye su mishi tambaya ba tare da wayin ina muharramin ki ba dan annabi ne kada yake da daman mace ta zo gunshi tace ina son ka zan aure ka idan ya yarda to aure ya dau ba a bukatun sadaki ko waliyi ko shaidu babu wannan abu shi kadai aka ba wannan dama ina fata an gane ke sa Allah ke cewa in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dinil mu'minina in annabi ya yarda yana santa in wahabat nafsa halin nabi in ta ba kanta annabi kyauta tace na baka kaina ka aure ni da ya ce na karba aure ya dauro ko waliyin ta ya yarda ko bai yarda ba ko shaidu sun shaida ko ba su shaida ba babu sadaki kuma ina fata an gane shi kadai ke da wannan abu alaihi salatu wassalam dan gatan Allah kenan ko faqalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah kayfa taktasul ihdana ya dai mu za ta yi wanka idza tahura min al-mahidi in ta samu tsarki daga al'ada qala sai yace ta akhudhu sidraha wa ma'aha fatawadda haka ne ko yace ta samu ainihin sidraha ainihin baga ruwa wa ma'aha da ruwa fatawadda sai ta alwala thumma taghtasilu sannan sai ta wanka wannan almahidi anan da aka kawo ana nufin annifas ku rike wannan abin da kyau nan da aka ce almahidi shi ma wankan biki ake nufi da ainihin wankan al'ada duka ya shiga ciki nake so na ci da wankan nifasi da wankan al'ada duka sun shiga ciki ba wankan janaba baya daukan wannan hukunci almahid da wankan al'ada da wankan biki shi ake magana anan banda wankan janaba ke sa ce ta akhudhu sidraha ta samu bagaruwa wannan bagaruwan shine malamai na zamani suka ce yana daukan hukuncin sabulu an gane wannan abin da kyau wa ma ahada ruwa fatawadda thumma taqtasilu ra'saha sannan ta wanke kanta wa tadlukuhu ta ciccu dashi hatta yablugha al-ma'u usula sha'riha har sai ruwa ya kai asalin ainihin gashinta ya shiga cikin gashinta kenan kaga ana annabi bai ce bata kunce kitsonta in kun tuna mun karanta a baya thumma tufidu ala jasadiha sannan ta ainihin zuba ruwa a sauran jikinta thumma ta'khudhu firsataha sannan sai ta samu auduga wanda yake mumassakatan audugan da aka sa mishi almiski turaren almiski fatahharu biha annabi ce ta yi tsarki da shi qalat ya rasulullah sai asma'u ta ce ya ma'aikin Allah kayfa tatahharu biha ya zani tsarki da wannan audugan da aka saka mishi turaren almiski a hadisin da zamu karanta a gaba annabi sai kau da kanshi yace subhanallahi annabi yana da kunya ce zuwan wannan abun ne a ce mace ba ta gane wannan maganan ba qalat aishatu aisha tana wurin sai ta ce fa araftu sai na fahimci na gane alladhi yakani anhu rasulullahi alaihi salatu wassalam abinda annabi yake saka yawa din shine yakani yana saka yawa baya so kira suna fa qultu laha sai nace da wannan matar sai aisha ta jawo ta gefe tace tattabi'ina biha atharad dam ki dauki auduga da aka sa mishi turaren almiski ki ainihin goge al'auran ki dashi shine abinda yake nufi shine atharad dam ita ma aisha ta ƙara saka yi abin kuma amma sai ta gane wannan bata gane wancan ba kun gane ko dan aisha ita ma tana yawan alkunya wa abu mun karanta a baya to shine aisha take cewa tattabi'ina biha asarar dami ki ainihin goge wuraren jini din nan da shi iya nufin tana nufin inda jini din ke fita qala haddathana musaddad bin musarhadin qala akhbarana abu awana shine waddah bin ibrahim al-yashkuri wadabini abdullahi al-yashkuri an ibrahim bin muhajirin an safiyata binti shayba an aisha annaha dhakarat nisa'al ansari aisha ta bada labarin matan madina shine ta ambaci matan madina nisa'ul ansari kenan fa asnat alaihinna aisha ta yabe su wa qalat lahunna ma'rufan ta fadi alkhairi game da su wa qala sai aisha ta ce دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم wata mata daga cikin matan Madina ta shiga wurin Annabi fa zakara ma'anahu sai ta ambaci ma'anan hadisin da muka karanta a baya illa annahu qala sai da a cikin wannan hadisin an ce firsatan mumassakatan auduga da aka ainihin jika shi da turaren almiski shine mumassakatan daga almisku ne qala musaddadun kana abu awana ta yaqulu abu awana ya kasance yana cewa arwayin shi firsatan wa kana abul ahwas amma shi kuma abul ahwas yana yaqulu yana cewa qarsatan madadin firsatan imam an-nawawi yace zance mafi inganci shine maganan farko firsatan ne ba qarsatan ba qala hadathana ubaydullah ibn muaz al-anbari qala akhbarana adi an shu'bah ibn al-hajjaj an ibrahima ya'ni ibn muhajirin an safiyata binti shayba an aishata anna asma'a sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama asma'u ta tambaye annabi bi ma'anahu da ma'anan wannan hadisin qala firsatan mumassakatan qalat kayfa tatahharu biha tace ya zani tsarki da shi qala subhanallah annabi ce subhanallahi tatahhari biha ki tsarki da shi saki maimaitawa bata gane ba wasatari bi thawbin annabi sai rufe fuskar shi da ainihin tufa in akwai wani abu dake kan shi sai ya sauke shi naga wannan matan za ta bani ciwon kai tana so sai an yi baro baro annabi kuma baya haka to shi na Aisha sai ta shigo cikin lamarin wazada ya ƙara cikin ruwayin shi cewa wasa'alahu anil ghusli min al-janabati bayan an gama wancan maganan wankan al'ada sai kuma ta tambaye shi dangane da wankan janaba faqala sai annabi ce ta'khudina ma'aki ki samu ruwanki fatatahharina sai ki wanka da shi kaga nan bai kawo maganan baga ruwa ba shi yasa wajen wankan al'ada ko wajen wankan biki shi aka halatta amfani da wannan amma wajen wankan janaba kan ba amfani da shi ahsanat tuhur ki wanka mafi kyawun wanka tsarki mafi kyawun tsarki wa ablaghahu wato ya kai shi matuka wurin wankan akai matuka wajen kyautata shi thumma tasbina ala ra'sikil ma sannan sai ki zubar ruwa akan ki thumma tadlikinahu sannan ki ciccu akan naki hatta yabluga shu'una ra'siki har sai ruwan ya kai asalin gashin kanki kalman shu'una ana nufin usula sai ya kai tushen gashin ki thumma tufidina alaykil ma sannan sai ki zubar ruwa akan ki qala yace wa qala aishatu ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da matan madina lam yakun yamna'uhunna alhaya'u an yas'alna 'anil dini kunya baya hana su tambayan addini kunya bai kasance ba yana hana su tambayan addini wa an yatafaqqahana fihi haka kunya baya hana su neman fikihun addini in dai tambaya ne matan madina ba sa jin kunya in dai na addini ne sabanin matan makka ko su suna jin kunyan waɗannan tambayoyin yasa matan madina suka dinga tambayan da matan makka suka ta karuwa da shi kamar da sahabbai suke karuwa da ƴan kauye idan dan kauye yazo ya jeho ta tambaya sai kowa hankalin shi ya tashi kuma tambayan tara da amfani amma su ba za su iya ba an gane ko kaka tambaya ce mai nauyi shi ya fito daga kauyen shi ba ruwan shi annabi yace za ta shi kiyama kawai sai jefa mishi wannan tambayan to kaga yace sahabi na birni zai wannan tambayan to tambaya masu nauyi ana in wani ya jefa wani sai ya karu in ba a yi ba shi ba zai iya yi ba to a waɗannan hadisan da muka karanta dangane da abin da shafi wankan jinin al'ada da jinin biki an ce ana iya amfani da bagaruwa ga turaren almiski ga kuma abin da shafi hukuncin bagaruwa na daukar sabulu sai malamai suka ce ana amfani da wannan kususiya ne kaɗai na wankan al'ada da wankan biki amma sauran wanka kamar wankan janaba ba amfani da su a wannan wurin kamar da wurin alwala ma ba amfani da shi ina fata an gane to wankan juma'a da wankan idi fa shi kuma ya halatta to da shi ba wankan tsarki bane ba wankan ne dama na tsafta yasa cewar wankan juma'a ba a sa sabulu magana ne mai rauni in akwai abin da fi sabulu ba za a sa ya halatta sannan abu na biyu akwai waɗansu daga cikin likitoci da suka ce amfani da turaren almiskin nan su suna da ja'a kai yana da illa an gane ko sai musulmai suka ba su amsa da cewar duk wani bincike na science a tarihi tunda ake har yau bayan shekaru ana gano wa kuskure ne wannan binciken ku fahimci wannan abin da kyau ka dauko tarihin duk wani bincike na zamani zaka samu bayan shekaru 50 sai a discovering akwai kuskure a wancan fata wanda aka yi akwai bayan shekara 100 an gano binciken suwa da kuskure ne haka ne ko ba haka ba duk dalibin science ya san wannan abu to aka ce to duk abin da shari'ar musulunci annabi ya ce ai to shi wahayi ne idan suka cika da bincike za su gano akan kuskure suke kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa wannan na daga cikin mu'jizan Qur'ani shekara 1400 har yau ba a gano kuskure a cikin shi ba amma duk littafin da wani zai rubuta bayan shekaru sai wani ya zo ya aiki ya gano nan kuskure ne haka ne ko ba haka ba hatta da tafan addini kullun aiki ake akan su Qur'ani fa babu aikin da ake aka yanda yake din nan bai taba canjawa ba kuma har yau ba a gano kuskure a ciki ba kuskure ya zama ko da fa na girama ne ko kuskuren girama a Qur'ani har yau ba a gano ba larabawa kafirai sunni tunda har yau sun kasa ganowa wani ya ce Dr. Zakir Naik na gano kuskure guda 9 grammatical errors a cikin Qur'ani yace kawo min guda ɗaya tak in haka ne takwas ina yadda duka kuskure ɗaya kawai nake so ka kawo bai ma ce uku ba a ɗaya a cikin 9 idan ya tabbata kuskure ne takwas ɗin duk mun yadda kuskure ne sai ya kawo guda ɗaya aka yi fata-fata da shi kuma gashi Balarabe ne Balaraben Iraki ne amma ba musulmi bane ba shi ya san larabci amma bai san larabcin Qur'ani ba to shi yasa duk abin da shari'a ta ce ayi to babu kuskure a ciki ina fata an gane to shi yasa mata da ke amfani da wannan almiskin har abadan abada kuskure ba zai shiga ciki ba kuma watan wata rana sai an gano cewa lalle fa abun haka ne eh kware da gaske shi ai almiski daga abin nan barewa eh akwai mai baiti yace wa in tafaqqal qauma wa anta minhum fa innal miska ba'du damul ghazali yace in kana ga daran kai kafi mutane kana doro kai din da sunanka mutu baka saka canja kanka suna ba haka ne ko ba haka ba sai yace fa innal miska ba'du damul ghazali shi turaren almiski dukkan daran da yake da shi asalin sa jinin barewa ne ina fata an gane to saboda haka malamin suka ce ya halatta ya amfani da shi kuma babu wani laifi da zai shiga ciki insha Allah na'am eh sosai makuwa yana magana ruwan gishiri da mu karanta ai duk abin da yake yana da ma wani a cututtuka amfani da ruwan gishiri yana lalata wannan abu ina fata an gane ko da wani abu za a wanke a me yasa ake wanke ciwo da ruwan gishiri ko a ce a shiga cikin gishiri a zauna ai yana da amfani da yawa daga ciki yana kashe wasu ƙwayoyin cututtuka kuma yana saurin warkar da shi haka ne ko a wancan Ebola ne ko a masu Ebola wannan hauka ne kawai ai shi an ce a sha ne ai to kaga shan ruwan gishiri kuma mai hawan jini sai ya tare da hawan jinin shi a zo a kashe mutane wahayin shedan ne kawai na'am na'am a ba ganyen magarya da ake amfani da shi wurin rukiya ba an gane ko asalin magarya din ai akwai ganyen wanda shi ake akwai kuma kwayoyi kwayan ake nufi ba ainihin ganyen ba da shi ake amfani wurin wanke abubuwa akwai wanda ma za ka ga yana kumfa kaman sabulu shi yasa ta wurin wankan gawa duk ana amfani da shi ina ga sati mai zuwa za mu shiga babun taimama insha Allah yawa daga nan kuma mun dai gama da matsalan jini daga yau abun da muka karanta na dai da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh